Sashin Hausa na Murya Amurka ke magana akan mitoci 6049 da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa akan mita 102.5 da Radio Amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe akan voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC nake fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zabe ko nadi. Amma kafin nan bari mu fara da cikakken labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum baraka da asubaha ranar Lahadi 26 ga watan Nuwamba shekara ta 2017 ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashin Gumel. Jami'an tsaro a Masar sun ce mutane 305 ne suka rasa rayukansu bayan da wasu 'yan bindiga suka kai hari wani masallacin Juma'a da ke cike da mutane a arewacin yankin Sinai. 25 daga cikin waɗanda suka mutu ƙananan yara ne. Ofishin babban lauyan gwamnatin Masar ya ce 'yan bindigar tsakanin su 25 zuwa 30 ne suka kaiwa masallacin Al-Roda da ke garin Bil-Adad Hari. Maharan dai sun isa harabar masallacin ne cikin mota, suka tayar da babbai sannan suka ruga cikin masallacin, inda suka buɗe masu ibada wuta lokacin da mutane ke ƙoƙarin ficewa. Har zuwa yanzu dai babu wani ko wata ƙungiyar ta fito ta ɗauki alhakin harin. A jiya Asabar ne dubban mutane a kasashen Turai suka fito zanga-zanga domin karrama ranar kawai da cin zarafi ga mata ta duniya. A birnin Paris, ɗaruruwan mutane ne suka yi maci bayan da shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron ya sanar da shirinsa na shawo kan cin zarafin da ake yi mata a ƙasar. Ya ce cikin shekara ta 2016 mata 223 ne suka rasa rayukansu sanadiyar abokan zamansu ko kuma tsaffin abokan zamansu a Faransa. Makaran ya ce cikin shirye-shiryensa akwai ƙarfafa doka kan waɗanda suka cin zarafin mata da ƙarfafawa mata gwiwa wajen ɗaukar mataki idan hakan ya faru da kuma ƙara ilmantarwa kan wannan batu. A wata sanarwa da ƙungiyar Daya Feminism mai rajin kare 'yancin mata ta fitar, ta ce shirin da Makaran ya fitar abu ne masu kyau, amma dole sai an ƙara da ƙoƙari da kuma kuɗaɗen da za a tabbatar da su. A faɗin duniya an gudanar da zanga-zanga a ƙasashe irin su Brazil, Mozambique da kuma Turkiya. A birnin Rome kuma zanga-zangar ta haɗa da mutanen da ke aiki a gidajen da aka ware domin matan da suka guje wa cin zarafi daga mazajensu kuma samarinsu. Masu zanga-zanga sun yi kira ga 'yan siyasar Italiya da su mayar da hankali kan wannan batu, su kuma samar da ƙarin kuɗaɗe da za a riƙa samar da mafaka ga matan da taimakawa ƙungiyoyin da ke agazawa matan. To ana shan labarin duniya ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Rundunar wanzar da zaman lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ke ƙasar Mali ta ce jami'an ta huɗu da sojojin Mali ɗaya aka kashe a wasu hare-hare biyu da aka kai musu ranar Juma'a tare da raunata mutane 21. Farhan Haq, muƙaddashin mai magana da yawun babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya, ya ce harin farko da wasu 'yan bindigar suka kai wa jami'an sun samu nasarar daƙile harin lokacin da suke gudanar da wani aikin haɗin gwiwa da sojojin ƙasar Mali. Dakarun wanzar da zaman lafiya uku da sojan Mali suka rasa rayukansu a harin da aka kai musu a yankin Menaka. A hari na biyu da suka kai kusa da garin Dontzey, 'yan bindigar sun samu nasarar kashe sojan wanzar da zaman lafiya guda. Haka ya ce babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres da kakkausar murya ya yi Allah wani da mummunan harin da aka kai wa ma'aikatan Majalisar Ɗinkin Duniya da ke aikin wanzar da zaman lafiya a ƙasar Mali. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce wasu sojoji daga ƙasashen yankin Sahel da suka haɗa da Mali da Nijar da Burkina Faso da Mauritania da kuma Chadi za su taimaka wajen tabbatar da zaman lafiya a yankin. A jiya Asabar, Amurka ta gargaɗi ƙasar Pakistan da cewa idan har bata kama tare da hukunta malamin nan da ake zarga da kitsa harin shekara 2008 da aka kai birnin Mumbai na Indiya ba, to tabbas zangantakar ƙasashen biyu za ta samu matsala. Wannan gargaɗi dai ya biyo baya-bayan da jami'an Pakistan ranar Juma'a suka yi amfani da izinin da kotu ta basu na cewa saki Malam Hafiz Said mutumin da Amurka ta ayyana a matsayin dan ta'adda daga daurin talala da aka yi masa domin rashin ingantacciyar shaida. Tun shekarar 2012 Amurka ke ta yin tukucin dala miliyan 10 ga duk wanda ya bayar da bayanan da suka yi sanadiyar kama Said da hukunta shi. Jiya Asabar Fadar White House ta yi Allah wadai da sakin Said da aka yi tana mai cewa hakan aikawa da sakon da bai kamata bane akan rawar da Pakistan ke takawa wajen yaki da ta'addanci a duniya. A ɗaya bangaren kuma gwamnatin Pakistan ta yi kira ga rundunar sojan ƙasar ta magance matsalar dubban masu zanga-zanga da ke haifar da fada a babban birnin ƙasar Islamabad bayan da jami'an tsaro suka ɗauki wani matakin da ya haifar da tashin hankali.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na Murya Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma lokaci yayi da Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirin sa na zabe ko nadi.
Jama'a barkamu da warhaka da masu saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zabe ko nadi wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. Yau shirin zai waiwaye ne akan zaben jihar Anambra kuma na tattauna ne da wakilin sashen Hausa Alfonso Okorigwe wanda ya bi diddigin zaben daga farkon sa har ƙarshen sa kuma na fara tambayar sa ne abin da ya dauki hankali a wannan zabe.
Ya daga abubuwan da suka fara daukar hankali na zanda yace shine yadda ita hukumar zabe ta kasa ta gudanar da wannan zaben bisa tsari da dai zance ya fi dacewa da zaben da ake a nan za a wannan zamani. Zan ce gaskiya an fara abin da kyau musamman dai irin ma'aikatan da aka dauko da suka taimaka wajen gudanar da wannan zaben musamman dai zan ce yawancinsu galibinsu dai malaman a jami'a da aka dauko su daga wurare daban-daban suka zo suka taimaka aka gudanar da wannan zaben. Gaskiya wannan tsarin zance abin yaba ne.
Wato kenan idan na fahimce ka idan so samu ne inda za a gudanar da zabe ko kuma lokacin duk da za a gudanar da zabe a bi irin wannan tsarin da aka gudanar a Anambra kenan?
Gaskiya abin gwaji ne gaskiya saboda ita hukumar zabe zance bisa ka'ida da kuma bisa abubuwan da na gani a kasa lokacin da na je bin diddigin wannan zaben gaskiya ya kamata a gaskiya a tafa musu bisa a jinjina musu yadda dai suka gudanar da wannan zaɓen.
To ba misali me da me suka yi da kake gani ya burge ka kuma ya kamata a ce a koyi da shi a wani zaɓe na gaba?
To dai zan ce gaskiya yadda dai aka bar mutane suka kaɗa ƙuri'un nasu ba tare da wai su jami'an ita hukumar zaɓe ta kasa su shigo ciki yadda dai aka saba samu dai a da. Gaskiya ire-iren wannan abun ba su shigo wannan zaɓen jihar Anambra ba wannan lokacin da aka gudanar da zaɓen. Na biyu shine kuma cikin lokaci suka samu suka rarrabar da kayan gudanar da zaɓe kuma suka gan cewa an isar da su cikin lokaci. Zan ce kamar yadda dai aka saba yi a da wannan zan ce wurare da dama an fara kaɗa ƙuri'u cikin lokaci kuma jami'an nan nasu sun samu su isa rumfunan zaɓe cikin lokaci.
Ina maganar na'urar tantance jama'a da aka amfani da shi wurin jefa kura. Ya yi aiki yadda ya dace?
Zan ce gaskiya lokacin da dai aka fara zaben nan wasu rumfunan zaɓe dai zan ce an dai samu ɗan cikas cewa wa'annan na'urar tantance katunan zaɓe ba su fara aiki ba cikin lokaci sanda aka ɗan musu gyara sannan suka ɗauki wuta sannan aka fara kaɗa ƙuri'u yadda da ya kamata amma an samu cikas a wannan fannin.
To fitowar jama'a ha mutane sun karɓa kiran saboda ka san wani lokaci can kungiyar nan ta masu rajin ganin kafa jamhuriyar Biafra sun ce ba za a yi zabe ba barazanar su yi tasiri koko aka siya aka samu.
Gaskiya zan ce abin fa kusan zan ce ya yi tasiri saboda in ka lura adadin mutanen da aka yi rijista cewa za su kada ƙuri'u a ranar zaben gwamna na jihar Anambra zan ce yadda dai INEC ta bayyana mutane miliyan biyu da wani abu da dan abun nan da ya kari da a zama da aka kyautata zato za su kada kuriyarsu a ranar. Daidai zai zama na cewa daga baya aka tattara aka hada cewa aka samu mutum 448 da kuma 775 ne kawai suka kada zaɓe ranar. In ka ga sama da mutum miliyan 1,600 da wani abu a yanzu ba su samu sun kada abin nan da wato wannan za ta ya ɗauka su dai zaɓen bai dame su ba a ranar su yin zaman su ko ba sun tafi yawon su dai wani gwada. In ka lura za ta ya ce a takaice dai mutane ba su fito da yawa sun kada kuɗin nasu ba.
To amma ba ka jin ko barazanar ƙungiyar rajin kafa jamhuriyar Biafra ne ta zame musu barazana?
A ba mamaki hakan ne dai. Amma dai kamar yadda dai ba mamaki ta taɓa ji a ɓangaren dai Nsube wajen zan dai ce zauren koko zangon shi ɗan takarar APC Tony Moye an ɗan samu ire-iren wannan mutanen masu neman ɓallewa daga Nigeria suka zo amma kuma sai ya zamana su jama'ar da suka fito su kaɗa ƙuri'un nasu sun mame su gaba ɗaya aka samu aka karya lagonsu sannan har aka mika su ga jami'an tsaro. Kan ire-iren wannan ne ba mamaki shi yasa mutane ba su fito da kyau ba.
To can shi ne aka ce an samu ba ta kashi tsakanin su da jami'an tsaro?
Ba zan ce na tarar da inda aka samu irin wannan ba ta kashi ko ba an buɗe wuta ba. Sai dai kawai dai ina ga an ɗan samu hargitsi ne irin dai na caccan baki da kuma hayaniya da sauransu. Amma in dai wannan ne gaskiya ba zan ce a bisa binciken da na gudanar ba cewa na tarar da irin wannan buɗe wutan ba. Saboda har yanzu dai ba za a ce an samu wani rashi ko kuwa wani rai da ya salwanta a wannan zaben da aka gudanar a ranar Asabar.
Kusan duk wanda ya ga zaben ya ce ya yaba da yadda zaben ya gudana an ce an yi cikin kwanciyar hankali. Amma akwai 'yan takarar da suke cewa wai ba su yarda da sakamakon zaben ba an yi almundana. Ka samu labarin a wani bangare cewa ko da masu jefa kuri'a sun yi kuka a kan yadda aka jefa kuri'a ko yadda aka yi zaben?
Gaskiya da yake ɗan takarar PDP shi Oseloka Obaze ya ce shi kwata-kwata ya ma yi watsi da wannan baban nan da ƙuri'un da aka ayyana shi ya ce gaskiya kwata-kwata kuskure aka samu cewa wai ya zai yi ne a ce duk hukumomi karamar hukumomi abin nan guda 21 wai cewa abga a yi ta talake zaɓen cewa an dai samu kuskure ne a nashi bayani da kuma fahimta amma kuma sai ce shi kwata-kwata bai yarda ba amma sai dai bai bayyana wani mataki zai ɗauka nan gaba ba. Haka ma shi ma Godwin Ezemo shi ɗan takarar jam'iyyar PTA ya ce gaskiya shi kwata-kwata tsarin bai masa ba amma cewa shi da kuma mukarraban nasa suna nan dai suna bin diddigin abin suna dai duba takardun yadda aka kada zaben amma har yanzu su ma ba su ce nan gaba ga matakin da za su dauka ba.
Yanzu ba wanda ya kira da gaske 'yan takarar ya ma Willie Obiano murnan cin wannan zaben kenan.
Har yanzu dai zan ce kika a lokacin da aka gama aka ayyana wannan ƙuri'un zaben ita ƴar takarar jam'iyyar ADC ta ce mu ita Joy ta ce mu ta yi amanda da wannan yadda aka kada zaben kuma a bisa nata fahimta an gudanar da shi cikin tsari ta samu ƙuri'u ina ganin ƙuri'u 232 ta samu ta ce ta kan a nata fahimta ita dai zaɓen da ya mata kuma an gudanar da shi cikin tsari.
To Alfonso a bisa gaba ɗaya yadda ka kalli wannan zaɓen ana iya cewa batun ko tabi'an nan na ɗaukan akwatin kura'a a gudu da shi ya ƙaura kenan. Ba za a sake samun irin shi ba idan aka gudanar da zaɓe irin yadda aka gudanar a nan bara a sauran sassan Najeriya?
Kusan zan ce haka saboda ƴan wuraren da ma aka fuskanci irin wannan kalubalen gaskiya zan ce su jami'an tsaro gaskiya sun taka rawan gani wajen magance ire-iren wannan abubuwan da sukan tada jijiyoyin wuya daga lokacin da ake kokuwa lokacin da ake zaɓe gudanar da zaɓe. Zan ce gaskiya abin nan da ya gaskiya ya rabu sosai kuma ina ganin nan gaba ina ganin za a kwata-kwata maganin ire-iren wannan kalubalolin da suka taso idan ana gudanar da zaɓe.
To da ƙarshe ƙara muna haske irin rawar da kaga jami'an tsaro sun taka duk da yake ka dan tsikaro kaɗan daga ciki.
Eh to da yake ni ina oka kusan zan ce na ziyarci rumbuna da dama kuma zan ce a faɗin jihar da zan ce na ziyarci kusan ƙananan hukumomi guda uku. Abubuwan da na lura gaskiya zan ce jami'an tsaro gaskiya ba su take hakkin wani ba. Kuma sun bar mutane suka kada furiyarsu kuma abinda mutane suka kada daga ƙarshe ma furiyar da aka ayyana musu kenan. Wani kan lura za ka tarar cewa jami'an tsaro na ɗaya sun taka rawar gani a wannan fannin. Kuma an turo su daidai waje da aka turo su. Suna da yawa za ka magan ana wannan ana gudanar da zaɓe za ka gan. Jirage masu saukan angulu tunanin suna shawagi da ke nuni cewa ba kawata jami'an tsaro suke ba a wannan zaɓen. Kuma zan ce isan wannan da kowa ya mai da hankalinsa aka gudanar aka kammala kuma wannan zaɓen na ni lafiya. Gaskiya abin yabo ne.
To wasu ƙalubale za ka ce zaɓen ya huskanta koko gaba ɗaya ba wani abu da za a ce an samu tsaiko ko matsala a kai?
Gaskiya ba za a ce yadda da aka saba samu a da sai dai wannan karin da komai dai zan ce ya ragu. An samu inda za a ce aka tada kuriyu fiye da yadda ita hukumar zaɓe ta yi rijista wato overvoting kenan a turanci. Kuma kamar a Ward 5 a Oka South karamar hukumar Oka ta Kudu rumfar zaɓen da ake ce da ita a Fagulu suke an samu kuma wasu sun dangwala fiye da yadda ya kamata su dangwala wato multiple voting kenan. Dan da ma haka ga ma wannan shi kalubalen na'urar tantance katunan zaɓe wato card reader. Sannan kuma ba zan ce karfe 8 da ya kamata a fara wannan zaɓen aka fara su ba wasu sun dan makara saboda rashin motocin isar da kayan zaɓe da kuma jami'an hukumar zaɓe rumfunan zaɓe kaga an samu wannan. Sannan kuma akwai ma ɗan wuraren da aka zo dai a yi awon gaba da akwatin zaɓe da kuma kayan aiki sai kuma su jami'an tsaro suka samu suka taka musu birki. Kaga ire-iren wannan abubuwan da zan ce gaskiya an fuskance su a ranar sai dai gaskiya ba kamar yadda aka saba samun su a da ba. Sannan kuma sai ga wannan mutane kin fitowar su kada kuriyarsu ga wanda suke so duk wannan da an fuskance su sai dai ba kamar da ba yi.
Alfonso a wasu sassa na Najeriya idan ana zaɓe za a ga wasu sa ganye alamun cewa su na kuɗi ne. A cikin wuraren da ka zaga ka samu irin waɗannan?
Wato kana nufin inda aka yi siyasar kuɗi?
Mutum ya rike ganye wato ya ce zan je wato alamun cewa kuri'a na kuɗi ne.
A gaskiya kan an yi wannan. Kuma ana zan ce ma ko da yake ba su fito karara sun ce ga jambiyun da suke goyon bayan su ba kuma suke ba mutane su kada. Amma ni akwai wanda na samu na ɗauki hotunan su gaskiya suna rabar da kuɗi. Kaga zan ce a ranar ma musamman dai a ƙaramar hukumar Oka ta Kudu zan ce abubuwan da na gani da idanu na ga ana rabar da kuɗi kuma na dai samu na ɗauki hoton wa'annan. An dai yi hakan kuma mutane wasu sun fito wasu ma na ɗauki muryoyinsu suna ce an ba su ne kamun suka kada an kuma fuskanci wannan a ranar siyasar kuɗi.
To Alfonso Ikoregwe mun gode. A madadin shi Alfonso din da Julie Gresham da ta zai sautin shirin ni madugun shirin Ladan Ibrahim Ayawa ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
Kuna sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC yanzu kuma sai rahoto na musamman.
Faifayin bidiyon tattaki daga makaraki da wanda tun da farko aka nuna wa wasu kusoshin rundunonin sojin Najeriya a ofishin muryar Amurka da ke Abuja. Hafsoshi daga harkokin sojin ƙasa, sojin sama, sojin ruwa, harkokin tsaron Najeriya da ma ofishin mai baiwa shugaban ƙasa shawara kan sha'anin tsaro ne suka kalli wannan faifayin bidiyo. kakakin rundunar sojin kasa na Najeriya Brigadier General Sani Usman Kuka Sheka ya yi tsokaci.
Gaskiya muryar America ta cancanci yago saboda gudanar da wannan majigi da ta yi ba don komai ba. Suna can America amma sun nuna damuwa kan matsalolin da ke damun wannan kasa, kuma ka ta haka ne kaga jama'a za a wayar masu da kai su san illar ta'addanci, sannan kuma wannan abu ya ƙara danƙon zumunci musamman tsakanin mu jami'an tsaro da ku kuma 'yan jarida ba don komai ba. Abubuwan da muke kun nuna ma duniya cewar ga ƙoƙarin da ake yi, fata muke kuma za a ci gaba da irin waɗannan abubuwa na nuna waɗannan irin ɓanna da illar ta'addanci.
Tun da farko cikin jawabin da ya yi cikin harshen Turanci, General Kuka Sheka ya ɗanyi ƙorafi musamman a wurin da aka nuno ƙungiyar Amnesty International na zargin sojoji da danne haƙƙin bil'adama da ma ƙarin wasu batutuwa da aka nuna a wannan faifan bidiyo.
Issue of this allegation of human rights abuse and torture, I think is wrongly placed.
Batun zargin danne haƙƙin bil'adama yayin faɗa da ta'addanci da ma azabtarwa, wannan an kawo shi inda ba mahallinsa ba. Domin duk da ma akwai ta babu akan wannan zargi, in ma da wani abu mai kama da hakan, magana ce na kafin shekara ta 2015 zuwa yanzu. Matsakaicin mai kallon wannan faifan bidiyo ka iya ɗauka abu ne da ke faruwa a halin yanzu.
Then true, the issue, I know that quite a number of people have been making tremendous sacrifice to bring about peace and stability.
Abu na biyu kuma shine, na san akwai wasu mutanen da suka taka rawa sosai wajen sadaukar da rayuwarsu don wanzar da zaman lafiya, yama da ƴan kungiyar Bring Back Our Girls. Dauki misali Jaruma Aisha Bakare Gombe ko ƴan kungiyar civilian JTF, amma kash sai ake nuna su a matsayin masu wuce gona da iri. Waɗannan ne mutanen da suka taimaka aka fitattaki ƴan Boko Haram tun daga Gombe har zuwa dajin Sambisa. A ƙarshe na san sojoji mun ma mun taka gagarumar rawa, to ya kamata a nuna wannan ƙarara.
The military has done marvelously well, and I think that has to be acknowledged.
Shi ma kakakin headquarters sojin ruwan Najeriya, Navy Captain Suleiman Dahun, yace duk da wannan faifan bidiyo ya yi kyau sosai, to amma kamar yadda ya ce da zai so a ce an sa wasu abubuwa kafin a sake shi.
Akwai mutanen mu 'yan ƙasa, sarakuna, malaman gargajiya, 'yan kasuwa da suka ba da gudumawa saboda dawo da zaman lafiya. Na son da kullum da biyu da su don ƙara aiki a documentary.
Jami'in ofishin mai baiwa shugaban ƙasa shawara kan sha'anin tsaro na mai cewa,
the narrator clearly calls Boko Haram an Islamic militant group.
Mai ba da bayanai cikin wannan faifan bidiyo na kiran 'yan Boko Haram da masu tsatsauran ra'ayin addinin Islama. Za mu yi ta fama da wannan kalma ta kowace bangare, domin musulmi a duk duniya na kyamar ta'addanci da 'yan ta'adda, kuma ba su aminta da kira ko danganta ababen da Boko Haram, Al-Qaeda ko ISIS ke yi da addinin musulunci ba. Saboda haka mu a Najeriya mun fi aminta da kira su kungiyar 'yan ta'adda na Boko Haram, maimakon a ce kungiyar musulmi masu tsatsauran ra'ayin addini, domin abin da suke ba musulunci ba ne.
And it is our preference in Nigeria to call them Boko Haram terrorist group. They are not Islamic.
Shahararren malamin addinin musulunci nan da ke shiyar arewa maso gabashin Najeriya, Sheikh Abubakar Diyar, shi ma ya ce abin da Boko Haram suke yi ba musulunci ba ne.
Abin da su ISIS suke yi da su Al-Qaeda da su Boko Haram duk gaba ɗaya sabon Allah ne ba ta da alaƙa da jihadi ta addinin musulunci. Kuma musulunci ba ta da alaƙa da duk abubuwan da suke aikatawa. Ya kamata mutane su fahimci, mutanen da suke waɗannan ayyuka suna kiran cewa su har ga Allah musulmai ne, amma abubuwan da suke aikatawa na kashe mutane ba ta da alaƙa da addini. Allah ya hana. Allah ya ce annahu man qatala nafsan li ghayri nafsin aw fasadin fil ard fa annama qatala an-nasu jami'a wa man ahyaaha fa annama ahya an-nasu jami'a. Wannan jinin irin da yake jinin bani adam a kare shi dole ne wajibi ne mutuncin dan adam dukiyar dan adam hankali dan adam ba ya da kowa ya taba wannan kafirci mai take da ruwa da hamsa.
Tarzomar Boko Haram dai ta samu asali ne daga jihar Borno. Kuma gwamnan jihar Alhaji Kashim Shettima da ya kalli wannan faifan bidiyo a Maiduguri yace babu abin da zai ce ga muryar Amurka sai godiya.
Wallahi kun yi aiki na gari kuma ya kai a yaba. Na kalli wannan bidiyo kuma wannan bidiyon ba kai ne aiki ko da ta jiki ba. Hakika zai ilmantar da mutanen zai nuna cewa akidan Boko Haram ba akida ce ta gari ba. Abin da za mu ce muku idan mun ce da Allah hayran Allah ya saka mu don hakika aikin da kuke yi Allah kadai zai saka mu don zai ceto ƴaƴan mu tsiyawa daga wannan masifan akidan Boko Haram.
Wannan faifan bidiyo dai an fara nuna shi a birnin Washington DC na Amurka da kuma birnin London a Britania kafin a nufo nan Nigeria da Niger da shi. Kazalika za a kuma fassara wannan faifan bidiyo cikin manyan harsunan duniya irin su Larabci, Kiswahili, Urdu, Amharic da sauransu. To ko takamaimai me ake son cimmawa da wannan faifan bidiyo? Tambayar kenan da naiwa manajan editor na sashen Hausa muryar Amurka Alhaji Ali Mustafa Sokoto da ke jagorantar nuna wannan faifan bidiyo a Nigeria da Niger.
Kuma ana sa a yi shi ne domin a nuna abubuwa da dama. Na farko saboda a nuna jajircewa mutanen Nigeria ga irin sa kai su dauki duk hukuncin da Allah ya dora akan su amma ba tare da sun karya ba. Suna da karfin hali, suna da kokari, suna namijin kokari ma, suna da fama na yaki da kuma jurewa wannan al'amarin. Kamar yadda muka sani wannan yaki na Boko Haram abu ne da ya ci dimbin dubban rayukan mutane da yawa sun wahala, wasu sun rasa gidaje, wasu sun rasa yan uwa da dangi da sauransu. So maƙasudin wannan shiri shine saboda a nuna mutane fannoni daban-daban ne da mutane suke fama da jurewa da wannan al'amari. To shine nazo nan Najeriya domin in zagaya wurare daban-daban saboda tallata wannan al'amari din ta kafofin watsa labarai tare da kusoshin gwamnati da sojoji da sauransu. Ko ba Najeriya insha Allah za mu je hajjin hure Niger domin kasan su ba dai abin ya shafe su musamman ta bayan ma ta kan iyakokin ita Niger din da Najeriya da kuma cikin Niger din kanta. Kuma ita abokiyar tafiya ce ta Najeriya ko bayan zama makociya wajen fama da wannan ta'addanci, saboda haka su ma insha Allah zan tsallaka jin gamsu.
Kantoman hukumar gidan radio da talabijin na jihar Borno wato BRTV Babakura Abajato daga bisani yayi ta'aliki sosai akan baki ɗayan wannan faifan bidiyo.
In fact akwai wani abu da ya bani mamaki. Akwai wasu visuals wanda ana kira shi exclusive visuals, final visuals that are personal to Boko Haram. Allah kada ya san irin kokorin da suka yi suka samu, because mafarin wannan video din ta nuna yadda Maiduguri take. Sai suka fara bada labarin yadda shi Muhammad Yusuf din kansa ya fara wannan aikin sa, suka zo kuma suka fara bada yadda muka samu kanmu a cikin halin da muke ciki bayan wannan hadisin da aka samu a makabar ta inda suka je jana'izar mutane su 16. Wannan kaga wani labari ne wanda ba wanda zai karyata shi, amma sai abin nufi kuma karshen labarin ya nuna cewa kai abin da ya kamata hukumomi su yi wanda ba su yi ba har ya kai mu ga halin da muka zo muka shiga ciki. So saboda haka ni dai a iya gani na wannan aiki an yi shi bisa ga abin da ake kira shi professional ethics, kuma research din da aka yi a ciki ba karamin research bane. Banda haka kuma kaga akwai karatun da suka sa a ciki kamar su NIM, matar NIM din nan, kamar su Fati Abubakar yadda take bin diddigin kafin abin ya faru da bayan abin ya faru da kuma yadda take kokari ta nuna cewa Maiduguri is not all about fitina da Boko Haram da all this thing. Kaga duk wannan ya nuna cewa wanda suka yi wannan bidiyo din da not selfish, ba su ba kansu wannan irin kararaba, sun ma kirawo su sun sa. Kaga wannan abin an yi on professional timeline, kuma it is compressed, kuma ya kare daidai lokacin da har mutum ba zai gaji da kallon wannan abin ba.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Maiduguri, Nigeria.
Kuna sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can anjima da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shirin in Allah yarda, inda za ku ji mu ɗauke da shirin nagari na kowa wanda Sahabu Imam ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokanan aiki a nan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Nazar Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya.